Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Nasuraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na daren rana Asabar 24 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin za ji cewa yayin da take gobe Kirsimeti za mu kawo muku yadda wasu al'ummomi ke shirin wannan rana mai matukar muhimmanci da Kiristoci. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Russia tana kisan mutane ne domin tsoratarwa da sha'awa, kamar yadda shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram a yau Asabar, bayan wani harin Russia da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 5 ya kuma raunata wasu 20 a birnin Kherson da aka kwato a kwanan nan. Hotunan wurin da aka kai harin tare da motoci suna cin wuta da kuma wasu abubuwa da suka yi kama da gawarwaki suna daga cikin abin da shugaban ya wallafa a shafin na Telegram. Zelensky ya ce kafafen sada zumunta na iya ayyana waɗannan hotunan a zaman masu jan hankali, to amma kuma ba na jan hankali bane illa sahihiyar rayuwar da Ukraine da 'yan kasar suke ciki. Tun da farko a yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia na fuskantar matsalar karancin makamai a mamayar da take kaiwa Ukraine. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton ta na sirri na yau Asabar cewa duk da raguwar matsalar karancin ma'aikata da ta yi fama da shi, akwai yiwuwar karancin makamai na ci gaba da kasancewa wani babban tarnaki ga ayyukan kai hare-hare na Russia. Wakilan al'ummar Kurdawa na Faransa sun tattaru a tsakiyar birnin Paris a yau Asabar domin zanga-zangar neman bahasi kan kisan wasu Kurdawa uku a babban birnin kasar, wanda suka ce yana ƙara bayyana hatsarin da al'ummar suke ciki. Wani dan bindiga ne ya aiwatar da kisan a cibiyar al'adun Kurdawa da wani wurin cin abinci da ke kusa a cikin wata unguwa mai hada-hadar jama'a a jiya Juma'a. 'Yan sanda sun kama mutumin mai shekaru 69 da haihuwa, wanda hukumomi suka ce an sake shi ne kwanan nan bayan tsare shi a yayin da yake jiran shari'a bisa zargin kai hari kan wani sansanin 'yanci rani a Paris shekara 1 da ta gabata, bayan dandazon mutanen da suka fusata sun yi arangama da 'yan sanda a jiya Juma'a. Majalisar Demokuraɗiyyar Kurdawa a Faransa ta yi kira shafin ta na yanar gizo da na kafofin sada zumunta da a tattaru da karfe 11 na ranar yau Asabar a dandalin Jamhuriya, wani waje da aka al'adance gudanar da zanga-zanga a birnin. Ɗaruruwa da dama na mutanen ne suka tattaru a dandalin, inda da dama daga cikinsu suke da riƙe da tutoci. Kotun kolin ƙasar Iran ta karɓi ɗaukaka ƙarar masu zanga-zanga biyu da aka yanke wa hukuncin kisa sakamakon kurakurai da aka samu wajen binciken ƙararrakinsu, a cewar ɓangaren shari'a na ƙasar a yau Asabar. Kamfanin dillancin labarai na Mizan na ɓangaren shari'a ya rawaito cewa kotun kolin ta karɓi ƙarar da Muhammad Kobadru da Saman Saidi Yasin da aka tuhuma da tada tarzoma suka ɗaukaka a gabanta. Rahoton ya ce sakamakon wasu 'yan kurakurai, kotun kolin ta sake mayar da su a kotun farko domin sake dubawa. Tashi hankali ya barke a rufaɗin ƙasar a tsakiyar watan Satumba bayan mutuwar wata matashiya Mahsa Amini mai shekaru 22 daga ƙabilar Kurdawa, a yayin da take tsare a hannun 'yan sandan tarbiyya da ke tabbatar da bin dokokin saka tufafi na ƙasar Iran. Iran ta rataye masu zanga-zanga biyu a farkon wannan watan, Mohsen Shekari mai shekaru 23 da aka tuhume shi da toshe wani babban titi a cikin watan Satumba da raunata wani jami'in tsaro na Basij da wuƙa, da kuma Majid Reza Rahnabad shi ma mai shekaru 23 da aka tuhuma da cakawa ma'aikata biyu na Basij wuƙa har suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta bayyana ɓacin rai a yau Asabar kan sabuwar dokar tsaro ta Amurka da ta bada damar ƙara yawan tallafin soji ga Taiwan, yayin da tefe kuma take tsallin murna akan ƙarin tallafin da aka yi wa tsaron ƙasar. China, wadda ke kirarin Taiwan da ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a zaman yankinta, ta bayyana matuƙar rashin gamsuwa da ƙalubalantar dokar ta ba da izinin tsaron ƙasa ta Amurka, a cewar ma'aikatar tsaron China a wata sanarwa. Ta ce matakin na kashe kuɗi dala biliyan 858, wanda ya ba da izinin ba da tallafin tsaro har na dala biliyan 10 da sayo makamai na zamani ga Taiwan, yana kumshe da wasu tanade-tanade da suke iya haifar da mummunar illa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin na Taiwan. China bata taba musanta yin amfani da karfin tuwo wajen maida Taiwan a karkashin ikonta ba. Taiwan kuma ta musanta ikirarin na ikon China akan ta daga kausan harshe. Tana mai cewa jama'ar tsibirin da adadin su ya kai miliyan 23 ne kadai yake da ikon tsara makomar su. Mutane kusan rabin miliyan ne yake kamuwa da cutar COVID-19 a cikin birni ɗaya na China a kowace rana. A cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a wani binciken gaggawa da aka gano cewa ba a bayyana ainihin yanayin yaduwar cutar a cikin alƙaluman gwamnati. A wannan watan China ta rusa babban tsarin yaƙi da cutar ta corona ta hanyar ɗage dokokin kulle da killacewa na tsawon lokaci da kuma taƙaita tafiye-tafiye a wani yunkuri na dakatar da dukkan tsarin tunkarar annobar. Birane a faɗin ƙasar suna faman daidaicewa da yanayin a yayin da yawan yaduwar cutar ya ƙarar da kantunan sayar da magani ya cike ɗakunan jinya na asibitoci ya kuma haifar da cunkoso a wuraren jana'iza. To sai dai dakatar da tsauraran matakan gwaji ya ƙara uzura yanayin ta yadda ya sha ƙarfin a tunkare shi yayin da hukumomi suka taƙaita yawan mutuwar COVID, wani mataki da ƙwararru suka ce ya ninninka yawan masu mutuwa sakamakon cutar. Wata kafar watsa labarai da ke ƙarƙashin gwamnatin gurguzu ta Qingdao a jiya Juma'a ta ruwaito babban jami'in kiwon lafiya na Gunduma yana cewa birnin na gabasci yana samun sababbin kamuwa da cutar corona tsakanin 490 zuwa 550 a kowace rana.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yau take jajiberin Kirsimati a duniya baki daya. Shin ko yaya bikin na bana zai kasance wa al'ummi ganin matsalar tattalin arziki? Wakilin Musani Shaibun Balanfashi ya hada mana da wannan rahoton yadda lamarin yake a Najeriya.
Akasarin waɗanda na zanta da su tun daga iyalai kama ya zuwa 'yan kasuwa galibin su sun koka. Bana kam sai hamdala.
Kirsimati sai dai mu ce alhamdulillah. Tunda akwai rai akwai lafiya. Amma a gaskiya wannan Kirsimati ta sha bamban da sauran saboda yanayin da ake ciki a ƙasa. Ka ga da ba nawo yanzu an gama komi, an gama yara ɗinke-ɗinke, an gama shirye-shirye da sauransu. Amma yanayin bana ya sa kayan bana ba haka ba ne. Wasu abubuwan dole an haƙura da su ba kamar da ba.
Gaskiya tsakanin da Allah bana abun sai gyaran mai sama. Saboda ba yawar haka shanu suna ɗan arha-arha amma bana don kana 300 ko 400 sun ba kamar ku goma za ku haɗu ko su sha biyu ba. Ba za ku iya sayan sa'a mai girma da za ku samu ka yanka ba.
Wajen masu sana'ar dabbobi haka zancen yake. Mallam sunan ka?
Ni ne Baban Rabiu.
Na'am.
Ni ne. Na kai shekara sama da 30 ana ina wannan sana'a.
To na'am. Kin yaya kaso bana?
Kasuwa babu daɗi.
Ya kai.
Domin Allah. Yanzu ko rago ko akuya ko tinkiya ko wani kokari kake yi a saya ma yadda kasuwa kaso kawai ka zo da shi. Amma wallahi na taya wanda ake ba a mai da kuɗi.
Ni ne.
Saboda mutanen ba kuɗi. Abincin dabbobin tsada suke yi. Yanzu motar nan wallahi da kadan kwata muna ɗauko motar nan 115,000 amma wallahi wallahi Allah ko wancan sati ne kai na dauko motar nan 25,000 an samu karin 10,000 wannan tsadan mai shine da ya kala hasadar da tsada komai shine wanda dole yazo zaka daina ma kukan bahi da kudi wannan ma dai kawai dan ya saba saboda yara ne na gida shine yasa sai daure zai zo ya sa ko ya yake.
To amma gashi gobe Kirsimeti.
To eh gobe Kirsimeti
ga kuma akuya na gari
eh ga ku wallahi ko yanzu ne kai na ana da akuya da tinkiya wallahi san hora 40 ba ciniki. Yau ne ranar tafiya ta gida tsakanin da aladun sati amma wannan satin ba zan je gidan ba.
Sunana Mallam Yahaya mai kaji kawo kaduna. To kasuwa dai gashi nan dai mun samu sarautar Allah ya ji sakamakon da babu kuɗi a gari mai siyan biyar da yanzu ya koma siyan ɗaya. Ɗayan ma sai dai a zo a taya a je a dawo. Ka ganni dai da in Christmas ta yi shekarun baya ina sai da kaman kaza 300-250 amma saboda an samu yanayin juyi yanzu in ka kasa 50 da 'yar ka iya sai da 40. 40 ma an ka saida guda 15 bashi.
Saboda
ba kuɗi. Saboda ɗan kasuwa ya koma sai an yi biya ake biyan shi ma. A kashi 10 wanda zai zo ma ciniki zai ce ma ka taimake shi ka bashi sai an biya shi shi ma salari sannan ya biya ka. Yanzu duk inda ka juya ka kalla zaka ga kasuwan haka take.
Bisa ga al'ada galibi mutane sukan bar birane zuwa gidaje kauyuka don yin bikin Kirsimeti da iyaye da kakanni. Reverend Audu Bakwai ya tunatar game da abin da ya kamata mabiya su yi a yinin Kirsimeti.
Wannan rana tana da mahimmanci ga mu mabiyan Yesu Almasihu domin jaddada zaman lafiya, a yi ibada ta girmama Allah, a girmama Allah ta wurin mashi sujjada da waƙoƙi da karanta littafi mai tsarki inda tarihin abin ya faru. Kuma tamun da kai ziyara ga makwabta, mu ziyarci wasu ma su ziyarce ni, duka mu taru mu girmama Allah. Shi ne abin da babban abin da aka fi.
Hukumomin tsaro da na kiyaye aukuwar haɗura sun shirya don tabbatar da an yi bikin Kirsimeti da na sabon shekara lami lafiya. Sani Shabi Malumfashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaigi da Sani Shabi Malumfashi, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar kodayaushe za a izo shafin yanar gizonmu ta adireshin VOA Hausa. Domin karantawa da sauraron dukkan shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ba abin lupa gare ba yana daɗin gita dai ya walkalo mai ya yace na za kodiya da duma dangare ya gaje Allah ga da wai dali ya to mahuntu ya shirya ya sani sarai ba.
Yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe guda mu baiwa filin amsoshin tambayoyin kodi.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu tarihin mashahurin malamin nan Bawa Jangwarzo. Masu tambaya, Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa dan Malam mai wankin hula Garbo Miga jihar Digawa Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ina so ku tambaya mun masana, shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatan su albashi? Shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi? Mai tambaya Babangida IBB Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoton Najeriya. Bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin Bawa Jangwarzo. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audigire, malamin tarihi a kwalejin Horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce
abinda za a ce game da tarihin Bawa Jangwarzo shine cewa shi ne sarkin Gobir wanda ya yi sarauta daga 1772 zuwa 1790 daidai. Mutum ne jarumi kuma sadauki sosai, sananne. Yayi yaki da dama, misali yayi yaki da Zamfara, Katsina, Maradi da sauransu. Yayi kokarin yakar yankin Yarbawa ma, amma sun nemi sulhu da shi, wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi. Ko yanzu akwai gari mai suna Gobir a cikin jihar Kwara, wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar Gobir da Yarbawa. Daya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin Shehu Usman Dan Fodiyo. Da farko dai an ce ya so ya halaga Shehu ne ganin cewa Shehu Usman Dan Fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke bin sa. A shekarar 1788 ya gayyaci Shehu da sauran malamai don halartar bukin sallallayya, amma an ce da nira ya halaga Shehu. Shehu Usman Dan Fodiyo ya zo da magoya bayansa kamar mutum 1000, wanda hakan ya sa shi ba wajen gurzo ya canza shawara, wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganan kisa ba. Tunda hakan ma maimakon hakan ma sai ba malamai kyauta, kuma an ce kyautan da ya ba mu Shehu Usman Dan Fodiyo ya fi na kowane ne a lokacin din. Amma Shehu Usman Dan Fodiyo ya ki karban wannan kyautan, a maimakon haka sai shi Shehu ya nemi a bashi dama ne, ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda 5. Abu na farko yace a bashi dama ya yi wa'azi ba tare da matsi ba. Na biyu kar a hana mutane masu son bin sa. Sannan na uku a girmama mutane masu rawani, wanda zamu ce girmama malamai kenan. Sannan na hudu yace a saki ƴan fursunoni waɗanda aka kame su, musamman masu alaka da siyasa. Sannan na biyar kada a takura matalakawa da haraji. Waɗannan abubuwa guda 5 da nema duka bawa ya amince da su, kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin musulunci. Bawa Jangarzo ya rasu a shekara 1790, sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makuncinsa da ke alkalawa wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar Sokoto. An ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda 30, wanda dukansu suna da alaka da masarautar Gobir din ne. Wannan dai shine abin da zamu iya cewa takaitaccen tarihin shi ba wajen kurzo, amma dai tarihin yana da yawa sosai.
Sai kuma an sar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokinsu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai, ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo, jihar Sokoto. Tambayar ka tana kan hanya, watakila saboda kaga cewa kana kunna radion ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba. Watakila sun saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radion nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kudi har ma su biya ma'aikatansu. To da farko abinda nake so ka fahimta shine bude gidan radio ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan radio, walau hukuma ce, walau kasa ce, walau wani ne mutum haka ne cin gashin kansa. Saboda akan bude gidajen radio ne da manufofi daban-daban. To amma tunda tambayar ka ba akan wannan kai ta ba, zan amsa maka da cewa gidajen radio suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga, waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatansu albashi. Wato da farko ina so ka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radio. Wannan ya haɗa da manya-manyan gidajen radio mu da kuma ƙanana. To duk wata talla da kaji aka yi zaka tara cewa an yi ta ne da manufa. Manufar kuwa ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar, in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya. To tunda yake kuwa haka ne, to waɗannan din biya suke yi a tallata musu hajojinsu ko kuma a tallata musu ƴan takaransu, to don haka biya za su yi. Baya ga wannan akwai bukukuwa da zaka ga cewa gidajen radio sun halarta, kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan ɗauka, to shi ma biya ake yi suna samun kudi ta nan. Bayan wannan kuma a gwamnatance za ka tara cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai. Alabashi maganar noma, harkar lafiya, harkar ilimi da makamantansu ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so ƴan ƙasa su ribata su fahimci yanda al'amarin yake, to waɗannan ma akan yada su a gidajen radio kuma akan biya su. Akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye. Watakila zaka lura da cewa misali idan aka ce watan Ramadana ya kama, zaka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake watsawa, kuma zaka ji an ce wane ne ɗauki nauyi kaza da wannan shirin. To shirye-shirye da dama wasu ne suke ɗaukan nauyi, to kuma sukan biya. Baya ga wannan kuma akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu waɗanda suke so a yada kungiyoyinsu ko kuma wata faɗakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma, to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan faɗakarwa ko kuma wayar da kai. Haka nan kuma a wasu lokuta zaka ga ko kuma zaka ji an shirya gasa wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza. To a wasu lokuta akan saka wasu kudade da zaka biya kafin ka shiga wannan gasa. To ba lalle ne kuma ka tara cewa duk wanda ya sa kuriya lokacin da yake so za a kira shi ba. To zaka tara cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radio kudi. Ina so ka fahimci cewa darajar gidan radio ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta. Shi yasa zaka tara cewa wani lokaci za a yi zaka ga ana gudanar da wani shiri sai kaga an bada dama ana kira daga wurare da yawa. Zaka ji wannan ya ce na kira ne daga Sokoto, ni ne wane kaza. Yanzu misali ga kanan aika ma VOA da wannan tambaya kuma daga Sokoto kake, shaidar cewa mutanen Sokoto suna sauraron wannan gidan radio kenan. Zaka ga an turo wata tambaya daga wata kasa da banko daga Ghana da duk inda Hausawa suke, wannan shaida ce da ke nuna cewa mutane na sauraron gidan radio. To ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da 'yan takarkaru ko kuma 'yan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne, suna kokari su yada manufofin dan takararsu da makamantan wannan kowane minti biya ake yi. To waɗannan ma hanyoyi ne da ake samun kudaden shiga wanda kuma a zo a biya albashi. Akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radio saboda ayyuka sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi. To sai ka ga cewa sun dauki gudumawa mai tsoka sun ba wa gidajen radio. Wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta. To ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya. Misali zaka ga wani lokaci ko zaka saurari an sa waka, wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya, to shi ma sai ya biya sai a saka masa. To ire-iren waɗannan suna nan da yawa. Kuma tambayar ka da kake cewa wajen biyan albashi na wani yafi wani, ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce koko sana'a ce, ai dole ne wani yafi wani daraja, kuma wani yafi wani iya aikin, wani kuma yafi wani dadewa, dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba. Bayan da za a ce wanda shi ne general manager misali a gidan radio, ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki. To kamar yanda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki, to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki. To kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta. Tunda kuma harkar albashi harka ce wacce za mu ce ta sirri, a nan ba ambata maka zan yi in ce ga abin da ake biyan su ba. Da fatar cewa na baka ansar tambayar da ka tambaya. Na gode.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin, Malam Idi Gire da Dr. Adamu Babikwai da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da injiniyanmu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
A gai da baban Leila. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ta nahiyar Afirka wato ka Patrice Motsepe ya bayyana yakinin cewa Najeriya na da karfin da za ta iya nasarar lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya, amma idan ta daidaita al'amura kamar yadda ya kamata. Kalaman na Motsepe na zuwa ne mako daya bayan kamala gasar ta duniya ta bana Qatar, wadda kasar Argentina ta lashe. Aka kuma sami wata kasar nahiyar Afirka wato Morocco ta sami kaiwa har a matakin takarar na uku karon farko a tarihi. Najeriya da bata sami shiga gasar ta duniya ba ta bana ba sakamakon fitar da ita da Ghana ta yi a wasan fidda gwani, amma Motsepe na ganin cewa ƴan wasan Super Eagles na iya ma lashe gasar baki daya idan aka samar da ingantaccen tsari a sha'anin kwallon kafar kasar. Motsepe ya ce Najeriya na da zaratan ƴan wasa da tauraruwar suke haskawa a fadin duniya, yayin da kuma idan aka koma a tarihi kasar tana gaba-gaba a haujin ta Maula, wanda kan iya bata damar kaiwa ba matakin wasan kusa da ta karshe kadai ba har ma da wasa ta karshe da kuma lashe gasar baki daya. To sai dai kuma ya ce hakan na da matukar wahala muddin ba a samar da tsarin bunkasa sha'anin kwallon kafa a kasar ba ta hanyar inganta filayen wasa na maza da na mata da inganta gasannin cikin gida da alƙalan wasa, kazalika da samar da kyakkyawan shugabanci a hukumar kwallon kasar. A kasar Argentina kuma dan wasan kasar Angel Di Maria ya jingine kudurinsa na yin murabus daga bugawa a kasar sa wasa, musamman bayan da ta sami lashe gasar cin kofin duniya ta bana. Di Maria mai shekaru 35 da ke taka leda a kungiyar Juventus ta kasar Italia ya bi sahun takwaransa Lionel Messi ne, wanda a can baya ya bayyana kawo karshen bugawa a kasar ta Argentina wasa, amma kuma ya sauya shawara bayan lashe gasar ta duniya. Yana daga cikin mashahuran ƴan wasan da suka taka rawar gani da ta kai Argentina din ga samun nasara. Di Maria ya kwashe tsawon shekaru 14 yana bugawa a kasar sa wasa, inda kawo yanzu ya sami buga mata wasanni 129 tun sa'ad da ya soma a shekara ta 2008. Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta sami cimma matsaya da shahararren dan wasan ta Lionel Messi domin sabunta kwantaragin sa a kungiyar. Messi mai shekaru 35 da ya jagoranci kasar ta Argentina ta lashe gasar cin kofin duniya ta bana Qatar zai kai ƙarshen kwantaragin sa a PSG ne a watan Yunin sabuwar shekara mai kamawa ta 2023. A farkon makon nan kuma an ji shugaban kungiyar Barcelona ta kasar Spain John Laporta yana cewa suna da buƙatar dawowar Messi a kungiyar da ya share tsawon shekaru 21 yana taka leda kafin komawarsa a PSG. To sai dai kuma hakan bai samu ba, a yayin da Messi ya shirya rattaba hannuwa sabon kwantaragin shekara daya a PSG yarjejeniyar da aka cimma bayan tsawon watanni hudu ana tattaunawa tsakanin daraktan lamurin wasanni na PSG din Luis Campos da mahaifin Messi George.
A gai sheka yanzu kuma ga Murtalan dai dauke da labarai, amma wannan karan a takaice.
Mr. Filo a takaice, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia tana kisan mutane ne domin tsoratarwa da sha'awa, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Telegram a yau Asabar bayan wani harin Russia da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 5 ya kuma raunata wasu 20 a birnin Kherson da aka kwato kwanan nan. Hotunan wurin da aka kai harin tare da motoci suna cin wuta da kuma wasu abubuwa da suka yi kama da gawarwaki duk suna daga cikin abin da shugaban ya wallafa a shafin na Telegram. Wakilan al'ummar Kurdawa na Faransa sun tattaru a tsakiyar birnin Paris a yau Asabar domin zanga-zangar neman bahasi kan kisan wasu Kurdawa uku a babban birnin kasar, wanda suka ce yana ƙara bayyana hatsarin da al'ummar suke ciki.
To masu raro, da haka ne kuma ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku shiri na musamman kamar yadda muka saba duk ranar Kirsimeti. Kamar ko da yaushe za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da kuma Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.